بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة دعاء أدرسمو لتفسير القرآن بجرمة نيو 25 ga watan Ramadan shekara 1441 bayan hijira, 17 kenan ga watan 5 na shekara ta 2020 miladiya, na masallacin 18 masallacin Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi, inda muke karatu a ƙarshen suratu Hud alaihi salam. Jiya mun yi karatu zuwa aya ta 108, yau zamu tashi daga aya ta 109 din Allah ya so. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
الله يا البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وبنجي مدعوكين سركية كركا كسن شي أشكين شكا كو تابابا أكان أبندا وطن ننسكي بو تاوى كما بايان الله. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، با wata bauta suke yi ba illa irin bautar da iyayensu a baya suka rika yi. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus, mu kuwa masu cika musu wato kason su ne ba tare da mun tauye musu ba. Wa laqad ataina Musa alkitaba faftulifa fi, Allah ya ce lalle hakika mun baiwa annabi Musa littafi amma sai aka saba akan littafin. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، إندا بعدون كلمة أبنجيجن كبا دا تريغايا تغباتا للي دا أن شكا واتو حكمشي أتاكانينسو. وإنهم لفي شك منه مريب، للي كوسو أشكين شكا سكي واتو وانديكي باير دا كو كوانتو دنغني دشي. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، Allah ce kuma dukkansu ubangijinka zai cika musu ayyukansu. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، shi ubangiji masani ne na dukkan abin da suke aikatawa. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، Allah ce to ka tsaya ka daidaita akan abin da aka umarce ka، ka tsaya irin yadda aka umarce ka. fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, da kai da waɗanda suka tuba tare da kai. Wala tatghaw, kuma kada ku rinka wuce gona da iri. Innahu bima ta'maluna basir, lalle shi ubangiji mai gani ne ga abin da kuke aikatawa. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, kuma kada ku karkata zuwa waɗanda suka yi zalunci sai wuta ta shafe ku. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, kuma bayan Allah ba kwa da wasu mataimaka. Sun malatun sahun, kuma ba kwa da majibinta al'amari, kuma ba kwa da mataimaka. Waɗannan ayoyi ci gaba ne bayan abinda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya faɗa na bambanci tsakanin mutane a ranar kiyama. Faminhum shaqiyyun wa sa'id, a ranar kiyama za a rabu kashi biyu. Akwai kafirai, wato shakiyai kenan, waɗanda suka taɓe ba su samu rabo ba. Akwai kuma muminai, waɗanda suka rabauta da samun aljanna. Sai Allah ya faɗi sakamakon kowa. To shine Allah ya ce, tunda ka ji yadda sakamakon kowa yake, ka tabbatar da cewa lallai akwai hisabi, kuma an je hisabi, muminai ne kaɗai za su tsira. Amma kafirai, fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq, to fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Karka yadda ka zama ma kana shakka akan ko za ka gwada addinin su. Karka gwada kowane addini sai addinin Allah, saboda bimana la taku fi shakkin walar tiyabin min butulani wa fasadi ma ya'budu haula. Kada ka tsaya kana shakka abinda suke kai bata ne, ko kokonto akan musulunci. Karka ka tsaya akan musuluncin ka, kamar da can gaba zai ce fastaqim kama umirt, ka tsaya kawai akan hanyar musulunci, ita ce kadai inna dina inda Allah al-islam. Kuma wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min, duk wata hanya in ba ta musulunci ba, ba za a karba ba, kuma batacciya ce. Shi yasa Allah ce, kar ma kai shakka ko wata rana ka gwada tunanin cewa ko addinin da ba na musulunci ba daidai yake. A la taqfu miryatin min butulanihi, kada ma ka tsaya kana shakka kowane addini batacce ne in ba addinin Allah na gaskiya ba. Ma ya'buduna illa kama ya'budu ha'un illa kama ya'budu aba'uhum min qabl, waɗannan ba wata bauta suke yi ba, sai dai kawai abinda suka ga iyayensu suna yi su ma suka kwafa suke yi. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus, ay wa inna lamutimmuhum nasibahum, za mu ba wa kowa daga cikin su wato rabonsa da yankin nasa kason ghayra manqus, ba tare da an yi tawaya a ciki ba. To wani irin rabo ne ake magana? Ko dai ya zama nasibi na duniya, bi ma'ana wa inna lamuwaffuhum nasibahum min rizqihim min mata'id dunya wa mustalazzatiha, kowa za mu bashi rabonsa wanda aka yanke masa cewa in yazo duniya an rubuta masa bikatbi rizqihi wa ajalihi, an rubuta masa arzikinsa. To wannan arzikin da Allah ya rubuta zai ba wa din kowa sai ya bashi, ko da kafirai ne. Ghayra manqus, Allah ba zai rage masa wai din yayi kafirci ba, bal ma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa za su iya su yi ta kafirci, amma kafircin nasu kuma ya sa su samu dadin duniya. Kamar yadda Allah ya ce, qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar wal ladina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulu al an'am, waɗanda suka kafirta za su ji dadi. Wannan yana daga cikin abin da ke kore shubuhan da musulmi zai iya ji, kamar yadda muka faɗa a baya dangane da me yasa kafirai da kasashen kafirai suka fi kowa jin daɗi a duniya, kasashen musulmi da suka yi imani da Allah su kuma suka fi wahala da tasko na tattalin arziki da rashin daidaito a siyasa da zamantakewa da rashin ƙarfi na soji. Amma kasashen kafirai duk su suke riƙe da su ne super powers a duniya na economy da security da kuma wato political stability. Me yasa? Shine Allah ya ce, wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus, saboda Allah ya yi alkawari ne cewa zai ba su rabonsu tun a nan duniya. Allah ba zai tauye musu ba, saboda in sun je lahira ba sa da rabo, shi yasa a nan duniya za su fi kowa jin daɗi. Fassara ta biyu ita ce, wa inna lamuwaffuhum nasibahum min al'adabi fil akhirah ghayra manqus, bi ma'ana za mu musu azaba, azabar da babu rage a cikinsa in an je lahira. Azaba ce za a musu, shi yasa Allah ya kira shi da azabun muhit, azaba ce mai kewayewa wanda za ta hada dukkan bangarori na dan adam, dukkan jikinsa za ta cinye. Sannan kuma kamar yadda Allah ya ce, la tubqi wa la tazar, ba ta barin komi kuma ba ta ragewa. Shi yasa ya ce ghayra manqus, wanda babu tawaya, za a kona su ta ko ta inansu. to shine ma'anar in ya zama ana magana akan lahira ne za a cika musu azaban su in kuma a duniya ne ana nufi za a cika musu ni'imar su wala qad ataina musa kitaba fakhtalifa fi Allah yace mun bawa annabi Musa littafi littafin nan shine at-taura fakhtalifa fihi sai aka saba a cikin at-taura famin kamar yadda Allah yake fada akan al-qur'ani ma faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an da kuma faminhum man amana wa minhum man kafar dama wasu za su yi imani waɗansu za su kafirce to shine fakhtalifa fihi sai aka saba waɗansu suka yi imani waɗansu suka ki yin imani walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum inda ba don kalmar ubangijinka ta gabata ba ta tabbata cewa Allah zai rinka jinkiri har sai an je kiyama wa umli lahum inna kaydi matin da kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna ma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar to Allah ba zai gaggawa ba to kalmar sa ta riga ta gabata cewa sai an je kiyama kafin yayi hisabi shi yasa yace inda ba don haka ba la qudiya bainahum fid dunya wala tamma ta'jilu amrihim da Allah ya gaggauta musu to amma Allah baya gaggawa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair la qudiya ilayhim ajaluhum da a ce Allah yana gaggawa akan sharri irin yadda yake gaggawa akan alheri da duk duniya mutane ba sa nan walau yu'ashidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da a ce duk laifin da mutane suka yi Allah yana kama su a kai da yanzu duk duniya ba kowa to shine Allah yace a shi baya gaggawa madaukakin sarki zai jinkirta musu sai an je ranar kiyama shine ma'anar laqudiya bainahum wa innahum lafi shakki minhu murid Allah ya ce su sun kasance masu yin shakka akan sa ko dai zama ana magana akan at-taura cewa fakhtulifa fihi ai innal ladina ikhtalafu fi at-taurati lafi shakki minhu wadanda suka saba akan littafin da aka bawa annabi Musa lafi shakki minhu suna shakka akan littafin shi yasa ba su karba gaba daya ba to su ma yanzu mutanenka haka su ma suke shakka to ko kuma ya zama ana magana akan kafiran yanzu tunda ya ce fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula to wadannan haula din sune wa innahum lafi shakkin minhu murib suna cikin shakka murib ai wato abin nan shakka wadda take bayar da kokonto shakkar da take ajiye mutum akan rashin tabbas wa inna kullal lamma la yuwaffi annahum rabbuka a'malahum Allah yace kuma ai dukkan mutane gaba ɗayan su Allah zai cika musu ayyukan su wannan wa inna kullan din tana da kira'o'i har kashi uku wa inna kullal lamma la yuwaffi annahum rabbuka a'malahum kamar yadda muka karanta akwai kuma wa in kullal lamma la yuwaffi annahum rabbuka a'malahum akwai kuma guda daya wanda shi uba ne kadai ke yin ta wa in kullal lama la yuwaffi annahu ai wa in kullal lamma la yuwaffi annahum duka sauran suna yin wa in kullal lama la yuwaffi annahum sai kuma wannan hafsu da muka ji da shi da wato wadansu da suke cewa wa inna kullal lama la yuwaffi annahum amma wa in kullal to shi kuma shine wanda sauran masu karatu suke karantawa amma duka ma'anarsa guda ɗaya ne inda suka yi sabani shine taujihin wato li'irabin me yasa aka ce wa in mukhaffafa kuma aka ce kullan to amma sun yi ta taujihin sa wanda waɗansu suna gani akwai kuskure akan wannan li'irabin waɗansu kuma suna gani daidai amma tunda ya tabbata qira'a ce sabaiya a shari'a ta alqur'ani wannan ya tabbata wannan larabcin wa in kullan lamma ana iya tafsifin in kuma daga baya zo da kullan din wa in kullal lamma la yuwaffi annahum rabbuka a'malahum wala lamma din kuma suka ce za'ida ce la yuwaffi annahum rabbuka a'malahum Allah zai cika musu ayyukan su wa inna kullal lamma la yuwaffi annahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir Allah madaukakin sarki mai sani ne ga dukkan abinda mutane suke aikatawa dukkan abinda ake aikatawa da karami da babba da na boye da na bayyane da wanda aka yi ya wuce da wanda za a yi a gaba da wanda ake yi yanzu duka ubangiji ya sani shine khabir wato kwararre a wajen sani wanda ya san kuma keke da keke da dukkan abin da yake karami da babba a cikin dukkan al'amari sai Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ka tsaya tsam akan addini ka ci gaba da daidaito akan addini bi ma'ana dum multaziman mustaqiman alama amaraka Allahu bihi min ad-din ka tsaya kyam akan abinda kake kai na addini shine fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, da kai da waɗanda suka tuba tare da kai, kamar yadda Allah madaukakin sarki dama abin nan ya shagaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi istiqama. Istiqama ita ce tsayawa akan addini ba tare da shakka ko kokonto ba, da kuma riƙon addini da gaskiya ba tare da yin sakaci ba, amma kuma a riƙe addini kyam ba tare da an wuce gona da iri ba. Wannan shine istiqama, ba tare da yin guluwi ba. Shi yasa Allah ce wala tatghaw, kar ku wuce gona da iri, bi mana wala tatajawazul hududa bil ma'asi, kar ku rinka laifuffuka. Indai kana son kai istiqama, to ka tsaya kana yin daidai abin da Allah ya umurce ka, abubuwan da ya hana ka kuma kana bari shine wala tatghaw, ko kuma ya zama wala tatghaw bi ma'ana wala taghlu fi dinikum ghayral haqq, kar ku rinka guluwi a cikin addini. Duk tsantseninka da rike addininka, kar ya sa kuma ka rinka zarcewa ya zama za ka yi zafin kai, zafin kan da zai iya sa har kai ta'addanci, zafin kan da zai iya sa har ka rinka ganin kowa ma ba musulmi ba sai kai, zafin kan da zai rinka sa ka rinka ganin komai haramun ne har abin da Allah ya halatta, zafin kan da zai iya sa ka yi ibadar da ta wuce abin da za ka iya. Kamar mutum a ce ba zai saki bacci ba sai dai ya ta sallah, mutum ba zai yi aure ba sai dai ya ta ibada, mutum ba zai sha ruwa ba sai dai ya ta azumi. Wannan shine wanda yake iya kaiwa ga guluwi, wato wanda mutum zai wuce gona da iri. Shi yasa Allah ce kai istiqama, amma kar ka wuce gona da iri. Innahu bima ta'maluna basir, Allah madaukakin sarki mai gani ne ga abin da kuke aikatawa, kuma zai saka muku gurgurdon abin da kuka aikata. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, ay wala tamilu ila alladhina zalamu, waɗanda suka yi zalunci kar ku rinka karkata kana bin nasu. Kai ka tsaya akan adalci, ka tsaya akan gyara da kyautatawa a cikin addini, amma kar ka bi na waɗanda suka yi zalunci. Fatamassakumun nar, sai wuta ta iya shafar ku, ko ya zama su in sun shafe ku su ne wutar, sai ya zama kamar Allah ya yi amfani da wato sunan wuta ne gare su majazan, kamar yadda Allah ya ce innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran. Kaga ai abinda fil haqiqati ma akalun nar, amma zikratin naru majazan, to sai zama fatamassakumun nar, su waɗannan mutanen kamar wuta ne in ka taba su ba ka karkaje kusa da su, ko kuma fatamassakumun naru bi sababi rukunikum ilaihim, kada ka je kusa da su saboda kar wuta ta zo ta shafe ka kamar yadda su za ta shafe su, saboda in ka je cikin masu laifi to in aka tashi kama su ana iya hadawa har da kai. Wannan malamai suna magana akan duk wanda yake zalunci, kar ka je ka taimake shi akan zaluncin sa, kar ka je ka taya shi, kar ai conspiracy da kai a aikata laifi na zalunci, in akai kai ma wuta za ta taba ka. Sannan kuma kar ka taimake ko ka bayar da mafaka ga wanda yake cikin laifi, shi ma yana iya sa laifi ya shafe ka, duk yana cikin arrukunu ila alladhina zalamu. Fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya, in kun yi haka ba kwa da waɗansu kuma bayan Allah da za su zama muku majibinta al'amari, sun malatun sarun, kuma zai zama ba wanda zai iya taimakon ku, kamar yadda Allah ce wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir, min waliyin shine min awliya, wala nasir shine sun malatun sarun. Me Allah ce a gaba,
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa aqimis salata tarafayin nahar, kuma ka tsayar da sallah a gefe biyu na yini, gefen ƙasa da na sama, gefen farko da na ƙarshe. Wa zulafan minal layl, da kuma waɗansu da kuma wani lokaci na daga farkon dare. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, haƙiƙa kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana. Zalika dhikra lidh-dhakirin, Allah ya ce wannan wa'azi ne ga masu wa'azi, wannan abin tunatarwa ne da dukkan masu tunatarwa za su yi amfani da shi. Wasbir, Allah ya ce kai haƙuri, fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, saboda Allah madaukakin sarki baya tauye ladar masu kyautatawa. Waɗannan ayoyi guda biyu suna cike da matsaloli da yawa. matsaloli da yawa akwai matsalar da take da alaka da wato cewa da Allah madaukakin sarki yayi wa akimi salata tarafin nahar wa zulafan min al-layl wato ka tsayar da sallah a wato bangare guda biyu na yini da kuma bangare na da kuma wani gefe na farkon dare wanda malamai sun ce wannan aya ita ce aya farko a alqur'ani da take nuna halalcin aljam'u bainas salatayn hada tsakanin salloli guda biyu saboda wani dalili da shari'a ta yadda da shi a hada sallah guda biyu a lokaci guda kamar yadda kuma a cikin wannan ayar akwai magana akan innal hasanati yudhibun sayyi'at magana akan yadda ayyuka na lada da muke yi suke iya zama mana kafara daga laifuka da muke aikatawa yau da kullum sannan akwai kuma mas'ala ta zalika zikra lizakirin wanda zai zama kamar jagoran masu wa'azi masu karantar da mutane me ya kamata su kula da shi su fi bashi priority wajen karantar da mutane sannan sai kuma magana akan hakuri da tasirinsa ta yadda hakurinka zai iya sa ladar da wato ka samu a baya a yanzu in kai hakuri akan musiba da ta same ka to zai sa ba za a tauye maka wannan ladar ba gwargwado wanda lokaci ya bada dama ma taba kadan kadan na farko da Allah ya ce wa aqimus salata tarafin nahar tarafin nahar malamai sun yi fasara kala kala amma fasara da take kowace karfi da shahara ita ce fasaral mujahid da waɗansu daga cikin magabata da suka fasara da cewa shine wato waqtu salatil fajr shine ma'ana at-taraful awwal min an-nahar sannan kuma daya at-taraful akhar kuma shine waqta salatai az-zuhri wal 'ashr sallallahu asr da azhar sune daya bangaren tunda Allah ya ce gefe biyu na yini gefen farko shine ma qabla az-zawal tun daga kan lokacin da al-fajr yake to har zuwa rana ta je tsakiya kaga kana da sallah guda daya ita ce sallah asuba kaga shine at-taraful awwal gefe na farko kenan gefe na biyu kuma ma ba'da az-zawal ila ghurubi ash-shams tun daga lokacin da rana ta gota daga tsakiya har zuwa lokacin da rana za ta fadi shi kuma akwai salloli biyu sune sallar azhar da la'asar to waɗannan salloli guda biyu sai Allah ya hada su a gefe daya sallar asuba kuma yake keɓeta a gefe daya a farko sai Allah ya ce wa zulafan min al-layl bima'ana az-zulaf shine as-sa'atu al-mutaqariba al-mutatabi'a lokutan da suke kusa kusa da juna sune az-zulaf to Allah ya ce wa zulafan min al-layl bima'ana wa sa'atin min awwalil layl da kuma waɗansu lokuta na farkon dare to yana nufi daga kan faduwar rana tunda ya gama maganar gefen yini na biyu zuwa faduwar rana da ya fadi sallar azhar da la'asar yadda malamai suka fassara amma farkon dare kuma shine zulafan min al-layl shi kuma ya hada sallar maghriba da isha'i su ma ya zama an hada su a wuri guda kenan to malamai sai suka ce wannan ya nuna cewa sallar azhar da la'asar lokacin su a hade yake shi yasa Allah ya kira su a abun nan tarafin minan nahar sannan maghriba da isha lokacin su a hade yake shi yasa Allah ya kira su azulaf minan layl shi yasa suka ce baka iya rabawa asuba ba a iya hada ta da kowa la ta gabanta wala ta bayanta shi yasa ita ta zama ita kadai Allah ya ware ta a daya ayar dama an yi guda uku ne suka ce suna nuna halaccin hada salloli guda biyu a wuri daya shine aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda nan sai Allah ya ware asuba ita daban waccan kuma sauran guda biyun kuma sai Allah ya hada su liduluki shamsi kaga lokacin da rana ta goce kenan lokacin da rana ta goce ko shine ake da azhar da la'asar ila ghasaqil layl cikin duhun dare shi kuma shine maghriba da isha kaga ya hada su sannan ce wa qur'an al-fajr ita kuma ya ware ta sai ya zama ita ba a hada ta da wasu amma su ana iya hada su azhar da la'asar ana iya kuma hada maghriba da isha sannan kuma sai na karshe ita ce a cikin suratul insan inda yace wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila bukratan kaga sallar asuba wa asila sallolin da suke yamma bayan zawali sune azhar da la'asar sannan kuma min al-layli sai kuma na cikin dare sune maghriba da isha waɗannan sune ayoyi guda uku waɗanda Allah ya nuna salloli suna iya haduwa guri guda dukan su dai mun fahimci cewa asuba bata haduwa da kowace amma azhar da la'asar suna tare da juna kamar yadda nan Allah madaukakin sarki ya kira su a cikin taraful layl a cikin taraful nahar sannan kuma magariba da isha suna haɗe a wuri guda inda yake zulafan minal layl to wannan ne yasa malamai suke gani cewa ya halatta waɗannan sallolin guda biyu idan dalili ya kama a haɗa su wuri guda abin da yake muhimmanci a sani anan ba batun haɗawa ba batun yadda hukuncin suke iya zama wuri guda mun sha faɗa cewa idan mutum wato yana halin tafiya yana iya jinkirta sallar azhar ba zai yi ba in ya ga dama zai yi jam'u taqdim tun a farko kenan ya matso da wato sallar la'asar ta zo ta haɗu da azhar yayi su tun farko sha biyu da rabi karfe ɗaya abinda ya kama da haka inda ya riga fita a garin su sai ya yi tare a lokaci ɗaya tunda Allah ya haɗa su a nan mutum ma yana iya haɗawa sannan mutum yana iya bari sai ya ta tafiya sai ya je kusa da magariba ma idan magariba ba ta yi sai karfe shida da rabin misali mutum yana iya barin azhar da la'asar duka sai biyar da rabi sai ya tsaya sai ya haɗa su duka kuma bai yi laifin komi ba tunda Allah ya haɗa su a wuri guda yawanci shine mutane ba su gane ba matafiya in suna tafiya sai su daga hankali akan a tsaya ayi sallah a tsaya ayi sallah to yau daga yanzu in kun ji wannan karatu ku gane Allah ya haɗa su a wuri guda don haka za ku iya bari sai kun je gari kaza inda za ku haɗa lokacin la'asar ta riga ta yi ma sai ku matsa da azhar din sai ta je ta same ta sai ku haɗa su a lokaci guda shine ma'anar tarafayn nahar kamar yadda kuma kuna iya haka wa sallar magariba da isha ko ku yi a farkon magariba sai ku matso da isha din ta matso kusa har kuma kuna iya daga magariba ku kai ta can ƙarshe sai aka ko da karfe 11 na dare aka kai ba a yi laifi ba sai a yi magariba da isha duka tare wannan shine ma'anar wa zulafan minal layl ina fata an fahimta to wannan haɗa sallah a wuri guda din mun yi bayanin sa cikakke bayani na fiqhun sa wanda da wannan ayar ce za ta zama inda jigon darasin ta zai zama haka amma mun yi haka don mu hada da waɗansu matsalolin da suke da alaka da salatu ashabil a'zar sallar masu uzuri tun a cikin suratul nisa wanda yake neman karin bayani ya iya komawa karatun mu na suratul nisa karkashin ayar wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak inda muka yi bayani akan salatul khawf da kuma uzurin da ke iya sa a yi salatul khawf to sai muka dan hada kadan na bayani akan wannan amma daga baya a cikin tambayoyi mun yi bayani mai tsayi akan hukunce-hukuncen aljam'u bainas salatain da kuma wato abinda duk mutum yake bukata ya sani dangane da hada salloli guda biyu a wuri guda a cikin lokacin da aka zo amsa tambayoyi shi ma dai a cikin wancan darasin na shekarar tafsirin suratul nisa wanda waɗanda suke da shi a memory card an ce shine lamba ta 127 kuma a yanzu dan bayanin da zamu dan ƙara kawai shine in dan tuna mana da abubuwan da suke iya sa a hada sallah guda biyu a wuri daya na farko dai dukan malamai sun yi ijma'i sun yi ittifaqi cewa dalili na farko daga cikin abubuwa shida da suke iya sa a hada sallah duka sun ce ya halatta shine wanda yaje aikin haji a wurin arfa zai hada azhar da la'asar in aka je muzdalifa kuma zai hada magariba da isha wannan dukkan malamai sun yi ittifaqi akai dukkan al-a'immatul arba'a wannan ya tabbata saboda hadisin Jabir dan Abdullahi wanda yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abu na biyu shine inda aka fara sake wasu malaman aka bar Abu Hanifa daga nan shi daga wannan guda daya shi bai yarda a sake hada sallah ba amma sauran mazhabobi guda uku nan dukkan su Malikiya da Shafi'iyya da Hanabila su kuma sun yarda da cewa a hada saboda na farko tafiya in mutum yana halin tafiya kamar yadda na faɗa yana iya yin kasaru a zahar raka'a biyu na asar biyu kuma ya hada su a lokaci guda ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe sannan kuma haka magariba da isha magariba ita ba a mata kasaru amma isha ita ana yin ta raka'a biyu shi ma za a yi a farko lokacin magariba ko a je tsakiya farko-farkon shigar isha ko kuma a bari can ƙarshe sai a bari sai isha din ma ta yi nisa kafin a yi a cikin dare duk wannan babu laifi wannan shine abu na biyu da yake iya sa a hada sallah wanda shi kuma ya tabbata a hadisin Mu'az dan Jabal da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya tare da su kuma suka rika hada sallah azhar da la'asar da kuma magariba da isha har suka dawo duk da dadewar da suka yi a yakin Tabuka sannan sai matsala ta uku wanda take iya sa a hada sallah shine wato dalilin ruwan sama wanda kuma shine kamar yadda muka saba da shi ana nan shi ma malikiya da shafi'iya da hanabila duka sun yarda da wannan ana iya hada sallah saboda shi saboda hadisin abdullahi dan abbas yake cikin muslim yace manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya hada sallah a wata rana ba tare da tsoro ba kuma ba tare da halin tafiya ba malamai suka ce wannan ya nuna cewa a cikin ruwan sama ne sai suka ce ya halatta a hada amma ruwan saman sai suka sa masa sai da yawa suka yi ta fadar ka'idar da za ta iya sa a ce ya kai yanda za a hada galibi dai sun ce wanda yake ya bullu siya wanda yake iya jika tufafi waɗansu suka ce sai ruwan ya yi yawa almatsalu gazir to koda ba mai yawa ba in dai ya yayyafi amma kuma yana jika jiki ta yanda zai iya sa mutum mura in mutum mai kamuwa da mura ne ko zai jika masa tufafinsa to wannan ya kai yanda za a iya hada sallah to amma nan mutane su kula da cewa ruwa ya zama da gaske ruwa ne amma ba kawai mutane da suke yin saka ci ko yaushe kawai daga an ga alamar ruwa shikenan sai a hada sallah a'a sai dai in an ga ruwan yana zuba ko kuma ana da galabatun zan cewa ruwa zai zuba hadari mai karfi ana ganin alamar ga ruwa zai zuba to wannan ma ya halatta kamar yadda malaman malikiya suke cewa ko ruwan da yake sauka ko kuma ruwan da ake tsammani amma dai ba kowanne ba ya kamata malamai su rinka yin taka tsantsan akwai kasashen da sun fi mu yawan ruwan sama amma kuma ba sa irin wannan sakaci da yawa mutanenmu suke yi waɗansu ma suna zuwa su haɗa masallaci in sun san da cewa nan za a haɗa sallah in kuma ba za a haɗa ba sai su watse kai ka ce sallar ta zama musu kaya ne ko kuma wani nauyi da suke so su sauke dalili na hudu wanda yake iya sa a haɗa sallah shine wato rashin lafiya amma wannan waɗansu malaman sun sauka nan malikiya ne suka yarda da shi sai hanabila su shafi'iya sun sauka a nan sai suka ce su ba su samu hadisi ba da ya nuna ana iya haɗawa a kan rashin lafiya to amma su malikiya da su hanabila sun yarda da cewa ana iya haɗawa wato saboda rashin lafiya mutumin da yake ciwo wanda tashi da kyar rayuwa da kyar ya samu daman da zai kawai sai azhar da la'asar ne magariba da isha babban dalilin su shine wancan hadisin na abdullahi ibn abbas an tambaye shi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah sai ce arada allah yuhrija ummatahu yayi niyyar kada ya kawo mutanansa cuta ya kawo mutanansa wato wahala to kuma ba wahala kamar wanda yake cikin rashin lafiya wama ja'ala alaikum fi dini min haraj haka allah yace ba ka mara lafiya shi ma yana iya hada azhar da la'asar sai kuma ya kwanta ya ci gaba da jinya ko kuma ya hada magariba da isha ya ci gaba da jinyarsa ko ya jinkirta sai can gaba da gaba sai ya yi su duka biyu duk wannan ya halatta a gare shi amma ba kasaru ba zai cika sallah kowace in dai a zaman gida yake sai dalili na biyar da yake iya sa a hada sallah shine al-khawf in ana cikin tsoro to wannan shi kuma sai zama wato hanabila su ne kawai aka bar su su ma malikiya sun sauka a nan sai dai wasu daga cikin malaman malikiya ne kamar yadda shafi'iya su ma suka sauka sai waɗansu daga ciki su hanabila sun fi wasa'awa a wannan babi sun ce ana cikin tsoro kamar mutane suna cikin tsoro ana fargaba ɗan fashi za su zo irin garuruwan da suke cikin fama da mahara suna so su shiga gida su kulle su za su iya magariba da isha sai su koma gida su kulle ko kuma an sa kafi wa mutane an hana fita doka an ce karfe 7 to kuma isha mai wa sai 8 ta yi to in kun zo kawai karfe 6 da rabi lokacin magariba ta yi ko 7 din sai ku yi magariba ku da isha sai ku koma gida saboda tsoron kada ya zama kun samu matsala da ku da jami'an tsaro to wannan duka yana iya sa a hada sallah saboda tsoro kamar yadda mazhabar hanabila ta tabbatar kuma yana da dalilin su na wancan hadisin na abdullahi ibn abbas arada allah yuhrija ummatahu lian al-khawfa min al-haraj sannan sai kuma dalili na shida na karshe shine al-haja ko kuma al-uzr shine uzuri ko wata bukata nan ma kowa ya sauka an bar hanabila su kadai sai dai dan wadansu kamar ibnu kamar al-imam al-ashhab daga cikin malaman mu na mazhaban malikiya sai kuma ɗan kadan daga cikin malaman shafi'iyya amma ashhab da ibnu al-mundhir daga cikin shafi'iyya su ne kawai suka goyi baya a cikin waɗannan mazhabobin amma ita hanabila mazhabar ta kenan cewa duk wani abin da ba ma waɗancan da aka faɗa ba uzuri da wata babbar bukata shi yasa suka ce wurin da suke da kankara tana iya sawa tsananin zafi da yasa mutane ba sa iya fita shi ma yana iya sawa ko kuma in sun fita akwai wahala ko cutarwa haka kuma kamar yadda Sheikhul Islam ya yi taudishi mutumin da yake aikin direba ko yake tukin jirgin sama saboda bacci ya taru masa yana so ya samu lokacin da zai yi bacci an dan tsaya an bashi awori kawai sai ya yi azhar da la'asar dinsa kawai kwanta ya ta bacci kada tashi sai karfe 10 dare kaga ya kwanta karfe 1 ya yi azhar da la'asar sai ya ta baccinsa bayan ya ci ya koshi sai ya tashi karfe 10 dare sai hada magariba da isha kaga duka biyu sun zama masa sauki saboda taruwan bacci zai iya zama masa ciwo to shi kuma bai da wani lokacin da cewa sai a dare yayi bacci lokacin da ya samu kawai yayi ya hada sallah wannan yana daga cikin waɗanda suke da uzuri kamar yadda kuma malamai suke hadawa da waɗanda suke aiki na jami'an tsaro wanda an kai su wani special assignment ko ana wani babban taron da dole su su tsaya to suna iya hada azhar da la'asar su tsaya su shiga duty ko kuma su hada magariba da isha su shiga duty amma dai dukkan malamai suna cewa malam ya tashiduhu ada matukar mutane ba su mai da shi kullum haka ake yi ba kawai dai dalili ya taso yanzu a yi sai wata rana kuma in dalili ya sake tasowa amma ba mutum ya mai da shi ya zama mai sauki kullum kawai dai mutum ya yi zai fita aikin sa sai hada sallah azhar da la'asar zai bacci sai hada magariba da isha a'a dalili wanda ya taso na musamman saboda mutum in bai hakan ba zai iya shiga haraji to wannan shine ya gaskata hadisin Abdullahi dan Abbas da yake arada Allah yuhrija ummatahu saboda kar mutum ya shiga haraji wannan yana iya hadawa da likitoci wadanda za su shiga tiyata wanda za su yi awoyi suna iya hada sallah sannan su je su tsaya akan maran lafiya kada su zo su watsi a samu matsala yana iya hadawa da daliban da suke makaranta musamman wanda suke yin jarabawa ta practical wanda zai dauke su awoyi a iya hadawa saboda ba za a sallame su ba su hada azhar da la'asar su shiga tayi in sun shiga ma har magariba ta kai waɗannan sai su hada sallar su ya hada kuma da duk dai wanda ya san yana da wani uzuri wanda ya san wato har a wurin Allah yana da hujja cewa wannan uzurin in bai hada sallar nan ba zai iya shiga cikin haraji shi kuwa Allah ya ce wa maja'ala alaikum fi dini min haraj sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arada Allah ya hurija ummatahu ina fata wannan ya zama yar matashiya akan wannan wanda yake neman karin bayani sosai akai sai ya koma can shine inda muka yi bayani har da batun shin a ruwan sama ana iya hada azhar da la'asar shin a ruwan sama ko wani babban uzuri ana iya hada juma'a da la'asar wanda duk yake neman ya koma can akwai dogayen bayanai da yanzu ba lokacin yin su bane sannan da batun cewa in ka zo ka samu an hada sallah sai kuma an riga an hada ku kuma kun zo za ku yi jam'i kuma kuna iya hadawa sannan in ka je wani masallacin ba a hada ba kana iya zuwa masallacin da za a hada sai kai insha a can duk wanda yake neman sai ya koma wancan sai bangare na biyu innal hasanati yudhibna sayyi'at Allah yace kyawawa suna tafiyar da munana kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana me ake nufi anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara abinda ake nufi a cikin hadisi da cewa ayyukan da muke yi na sallah da alola suna gama mana kaffara daga laifuffukan da muke aikatawa wannan kullum muna laifi dare da rana wani mun sani wani ba mu sani ba wani kuskure wani da gangan wani a bayyane wani a boye waɗannan laifuffuka da muke aikatawa sallah tana daga cikin abin da yake komi zama sirri na zama na samun kaffara Allah ya rinka yafe mana irin waɗannan laifuffuka to laifuffukan nan namu sun kasu kashi biyu ko dai ya zama kaba'ir manya-manyan laifuffuka ne ko kuma ya zama saghair kanana-kanana idan manya-manya ne sallah tana zama hanyar da za a yafe ta hanyar wani abin da malamai suke cewa salatu tauba sallar tuba idan kuma kanana-kananan laifuffuka ne to kawai mutum yana yin sallah ko da bai yi niyya ba mutum in yayi sallar sa mai kyau ya kyautata ta yi kyautata alola to ana iya shafe masa waɗancan saghair menene dalili na farko salatu tauba wata sallah ce wanda ta tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisin Abu Bakar Allah ya kare yarda a gare shi da kuma hadisin Usman dan Affan Allah ya kare yarda a gare shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi magana akan wannan sallar da ake ce mata salatu tauba a cikin Majmu'ul Fatawa mujallad na 23 shafi na 215 inda yake cewa yana magana akan salloli na zawatul asbab sai ce wa kadhalika salatu tauba haka kuma sallar nan da ake ce mata salatu tauba fa idza adnaba idan mutum yayi laifi yayi wani zunubi babba da yake so Allah ya yafe masa kar ya tsaya yana kidibewa kar ya tsaya yana inda fa taubatu wajiba yayi wajibi ne a lokacin ya tuba alal faul kuma kar mutum ya bata lokaci yace sai yayi tambaya ko sai ya kara wani laifin ko sai ya jira ya aikata kaza yayi aniya ya tuba wa huwa mandubun ila an yusalli raka'atayn ana so mutum in yana so ya tuba irin wannan ya aikata wani babban laifi sai je yayi nafila raka'a biyu thumma yatubu sannan sai ya tuba a cikin sallar sa kama fi hadisi Abi Bakar kamar yadda zuwa a cikin hadisin Abu Bakar to menene hadisin Abu Bakar ka hadisi na farko wanda Imam Ahmad ya rawaito da shi da ashabu sunan daga Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yarda gare shi yace ni na kasance in naji hadisi wani ya ce hadisi in naji daga annabi ne in yi aiki kai amma in wani ne yace mun yaji sai na ce ya rantse cewa yaji a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma ranan sai naji hadisi daga Abu Bakar yace maganar Abu Bakar ko babu tun in ce ya rantse yace sai naji Abu Bakar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min muslimin yudhnibu dhanban ba wani mutum indai musulmi ne da zai yi wani zulubi ko min girman zulubi fa yatawadda sai mutum yazo ya alola wa yusalli rak'atayn sai yazo ya nafila rak'a biyu illa gufira lahu sai an yafe maka daka dan uwana bayin Allah musulmi duk wanda ya aikata wani laifi ko menene laifin ko min girman sa ka tuba zuwa ga Allah bayan ka cika sharuɗan tuba bambancin sa da saura kadai shine ya zama cewa wato in akwai haƙƙin wani ka mayar da haƙƙin in kuma haƙƙin Allah ne kai tsaye ka zo kai wannan sallar kadai ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim daga usman dan affan yau dai duk kana jin cewa manya ake fada an ce Abu Bakar an ce usman dan affan an ce aliyu ibn abi talib can gaba ma zaka ji umar ya fito Allah ya kare yarda gare su usman dan affan yace ai ake ruwaitowa daga gare shi shine hadisin Sauban yake cewa Usman ya zo yace aka masa tasar yin alola yayi alola da ya gama sai ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi irin yadda kuka ga nayi alolan nan sai yace man tawadda wudu'i hadha duk wanda yayi alola irin wannan da nayi mai kyau thumma salla rak'atayn sannan mutum sai yayi nafila raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu wanda a cikin mutum bai rinka yin hira da zuciyarsa ba yana tunanin Allah kadai yana tunanin lahira yana nadama akan laifinsa ba yana yi hankalinsa yana wani wuri ba gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa duk abin da ya wuce na laifinsa to wannan yana daga cikin abin da Allah ya ce mu gaya muku ya ce zalika zikra lizakirin ya ce wannan wa'azi ne ga masu wa'azi don haka duk masu wa'azi su gaya wa mutane wannan su kwadaitar da su tuba zuwa ga Allah kar su rinka razanar da su ta yanda zai sa har mutum ya mutu bai tuba ba ko yayi laifi ya dada kara matsun duma a cikin wani laifin ku kwadaitar da su akan abin da Allah ya ce qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayina waɗanda suka sha ta musu yawa ta sha kansu na daga laifuffuka Allah ya ce kada ku fidda tsammani kar ku yanke kauna daga rahmar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim doka wannan shine yanda ake yi salatut tauba idan dai mutum ya aikata wani babban laifi gundume ne to abinda zaka yi kenan kai nafila a lokacin da ake yin nafila bayan kai alola mai kyau ka samu nutsuwa ka zo ka fiskanta ga ubangiji kai nafilarka sannan ka ce Allah na tuba shikenan Allah ya yafe maka sannan kuma a lokacin da zaka yi ya zama sallah ce ta nafila sannan kuma kamar yadda suka ce zaka samu wato musamman lokacin da kake jin cewa kana da nutsuwa a zuciyarka lalle ka tuna ubangiji din kamar yadda Allah ya ce zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai kuma abu na gaba shine wato idan yana daga cikin laifuffukan da ba su kai ka ba irai ba to shi kuma ma wannan ayar tana magana akai na innal hasanati yudhibna as-sayyi'at malamai suka ce as-sayyi'at bi mana as-sagha'ir domin Allah madaukakin sarki ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima kamar yadda ya fada a suratul nisa mun yi bayani a can dangane da magana akan allamam shine wato kananan laifuffukan da basu kai kaba'irai ba to sune nan Allah yake nufi da as-sayyi'at Allah yana iya yafe su kyauta saboda ayyuka na alkhairi musamman kuma sallah da sauransu da mutum yake yi idan babban laifi ne mun ce sai mutum ya tuba sai wancan salatut tauba sannan malamai suka ce yana da kyau in babban laifi ne ma ana so mutum ya bi wannan din kuma da wani aikin alkhairi kamar in zuciyarsa ta so su akan laifin yayi girma to wannan sai mutum yayi sadaka saboda Allah madaukakin sarki ya nuna sadaka tana sa a yafe maka laifuffuka kamar yadda Allah madaukakin sarki yana cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum kaga zai gafarta muku laifuffuka sakamakon sadaqa kenan haka kuma ya tabbata a cikin hadisi lokacin da Ka'ab ibn Malik ya aikata laifin nan da Allah madaukakin sarki daga baya ya fai masa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa albishir sai yake cewa taubati tuba na zuwa ga Allah shine an atasaddaqa bi mali duk dukiyata zan bada sadakarta annabi yace a ka rike dukiyarka ka dai bada wani abu ba duka gaba daya ba to wannan yana nuna cewa mustahabbi ne ma mutum wajen tuba ga Allah ya nuna ya damu sai sadaka wa bayin Allah sannan ya nemi kuma Allah ya yafe masa to sai kuma laifuffukan da basu kai ka ba irai ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yace ara'aytum law anna bi babi ahadikum naharan yace ku ban labari mana inda ɗayan ku a kofar gidansa akwai kogi ko akwai swimming pool inda zai je yayi wanka kullum sau biyar kullum ya shiga yayi wanka sau biyar yace za a rage wannan mutum yana da datti a jikinsa ai mutanen da suke wanka sau daya ma ko a tatau sau biyu ba a samun datti a jikinsu wanda baya wanka gaba daya ko wanda yake dadewa bai ba shine ake samun datti a jikinsa ballantana wanda zai yi sau biyar za a samu datti jikinsa suka ce babu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kadhalika salawatul khams haka salloli guda biyar din nan da kuke gani yamshu Allahu bihinna dhunuba wal khataaya Allah yana yafe zunubai da kurakurai da su in kai kalla ta yanzu sai ta sa a goge maka laifin baya kamar yadda wani hadisi na Abu Hurairah riwayar Muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha jtunibatil kaba'ir salloli guda biyar din nan suna sa a yafe maka laifin da yake tsakanin su kai magariba kafin isha kai laifi kai isha kafin asuba kai laifi kai asuba kafin azhar kai laifi haka kuma tsakanin azhar da la'asar to duk waɗannan wannan sallar da kai daga baya ta shafe maka laifin da kai na bayan ta tsakanin wannan sallah zuwa wancan haka tsakanin juma'a da juma'a haka tsakanin watan ramadana zuwa watan ramadan Allah ubangiji ka mana gafara hadisi na uku shine hadisin da yafi kowanne daga cikin waɗannan fitowa da shi fili hadisin da aljama'a gaba ɗaya suka ruwaito in banda Abu Dawud Imam al-Bukhari da Muslim da kuma Imam Ahmad a cikin Musnad da Ashabu Sunan dukkan su sai ruwaito banda Abu Dawud cewa wato daga Abdullahi dan Mas'ud cewa wani bawan Allah ya je ya aikata laifi ta hanyar rungumar wata mace da yin wato wasa da ita amma kuma bai yi zina ba da ita sai zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a tabbatar masa da haddi saboda ya dauka hukuncin sa shine haddi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa wannan aya da yanzu nan muka karanta ita ce wa aqimus salata tarafayn nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibun as-sayyi'at sai ce sallar da kai ta yanzu ta sa an gafarta maka wancan abinda kake magana akai wannan hadisi ga yanda yazo da tsayin sa kamar yadda ibn abun nan Abu Ja'far ibn Jarir al-Tarabi at-Tabari ya ruwaito shi da isnadin sa mai inganci ta hanyar wani da ake ce masa Abu Yusuf Ka'ab ibn Amr al-Ansari wanda shine wannan kissa ta shafe shi yake cewa abokin sa ne ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa wurin yaki sannan shi kuma ya tafi sai shi kuma wannan matar mutumin sai ta zo sayan dabino a wurin sa shi kuma sai ya lallaba ta ya shiga da ita gidansa sai wannan abin da ya fada yace komi yayi mata kai dai kawai bai yi zina ba da ita sai zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin nan sai da ya je wajen Umar ya gaya wa Umar cewa ga abin da nayi sai Umar ya ce masa ittaqillaha wastur ala nafsika wala tukhbiranna ahada yace ka ji tsoron Allah kai wa kanka sutura tunda Allah ya rufa maka asiri kai ma ka rufa wa kanka asiri kawai ka je ka tuba magana ta kare sai shi ya ji bai nutsu ba yace kai wannan fatuwa ta masa sauki sai je wajen Abubakar tsaba tsoron Allah ne akan nadamar laifin da yayi wannan shine bambanci tsakanin wanda zai haka kuma ya raina laifin ya gaba komai bane shi duk da an bashi wannan fatawan amma yana gani kai ina sai ya je wajen Abubakar ya je ce da shi ga abin da nayi Abubakar ya gaya masa irin abin da Umar ya ce masa, yace ka rufa wa kanka asiri, ka je ka tuba tsakaninka da Allah, kar kuma ka bada labari wa kowa. Sai ji bai nutsu ba, sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya kenan. Sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi fa ga abin da yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ransa ya baci akan wannan, yace da shi, a khalafta rajulan ghaziyan fi sabilillahi fi ahlihi bi mithli hadha. Yanzu mutumin da yake ci jihadi saboda Allah, abinda zaka yi wa zaka masa kenan akan matarsa? Ta ga matar aure ce ma, hatta zalantu anni min ahlin nar, yace manzon Allah ya bude mun wuta yanda har sai da naji kamar mi dan wuta ne. Hatta tamannaitu anni aslamtu sa'ata id, har sai naji kamar ni da sai yanzu ma na musulunta, na gama wannan duka yanzu musulunta a ce an yanke komai. Yace ana nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai naga ya sunkuyar ya kifar da kansa irin yanda ake masa wahayi, yana tsaga kai sai yace ina wannan mutum, zo ka ji ga abinda Allah yake in gaya maka. Allah ya ce in ce maka wa aqimis sala tarafayn nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibna sayiat zalika dhikra lil zakirin, ba kai sallah dazu tare da mu ba? Yace nayi. Sai yace to wannan sallar ka ta sa an riga an yafe maka tun kafin kai tambayar ma. Fa qala insan, sai wani mutum yace, ka ya rasulullah, wannan garaba ta tayi yawa, lahu khassa, wannan ya shafe shi shi kadai ne, amlin nasi amma, ko na kowa da kowa ne? Kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, lin nasi amma, na dukkan al'umma ta ne. Daka mun fadi wannan ne don mu fadaitar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su rika yawan aikata alkhairi, kuma su kula da sallah sannan su tuba, su san da cewa duk laifukan da suka aikata, waɗannan salloli da suke yi, da alola da suke yi, da ibada da suke suna kyautatawa, za su zama musu kaffara daga laifukansu. Sannan muna gaya musu haka ne saboda su kwadaitu zuwa rahamar Allah, kada su fidda rai ko menene kurakuransu da laifukansu. Amma ba mun gaya musu bane saboda su yi sakaci, ko mutum ya ce bari ya gwada ya dana wannan aya, saboda baka sani ba, kai kana cikin yi ba za ka kai lokacin da za a karanta maka ayar ba, Allah ya iya kama ka. Ba kowa bane zai samu damar da zai zo yayi abin da zai iya kankare mata, saboda Allah madaukakin sarki baya so mutum da za su zama wa lam yusiru ala ma fa'al, shine mutum ya rena laifi ya dauka karami ne, Allah baya so israri akan laifi. Amma dai duk wanda ya riga ya aikata, to albishir ne, Allah madaukakin sarki zai gafarta maka, Allah ya gafarta mana gaba daya. To shine Allah ya ce wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin, kai hakuri, saboda Allah baya tauye ladan waɗanda suke da haƙuri, amma waɗanda suke kyautatawa. Allah yana son mutum ya zama mai haƙuri a duk halin da ya samu kansa a ciki, kamar yadda muka yi bayani a cikin suratul Yunus, haƙuri akan bangarori guda uku, haƙuri akan wato hukuncin Allah na abinda Allah yake a aikata, kai haƙuri ka aikata, as-sabru ala ta'a kenan. Sannan na biyu shine kai haƙuri akan karka saba wa Allah, shine as-sabru anil ma'siya, akwai laifuka da mutane suke wanda kai ma kana so kana sha'awa, amma ka haƙurar da zuciyarka. Sannan sai na ƙarshe shine as-sabru alal masa'ib, mutum ya haƙuri akan musibu na yau da kullum da za su iya samunsa, kamar jarabawar da duniya yanzu take ciki na wannan cuta, mutane su yi haƙuri, yana cikin as-sabru alal masa'ib. Hukuncin Allah ne kauniyya, da Allah ya ce fasbil li hukmi rabbik, kai haƙuri akan hukuncin ubangijinka, haka Allah ya so, haka kai haƙuri. Ya same ka, ya same makwabcinka, ya same ƙasarku, ya same ƴan uwanka, kai haƙuri. Sannan kai haƙuri akan abin da ya jawo maka na takuri da kunci da duk wani abin da zai iya sa kai asara, ko na tattalin arziki, ko na haƙƙinka na privacy, ko kuma na yawonka da samun ƴanci ka je inda ka ga dama, duk wannan kai haƙuri akai zai iya wucewa. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, saboda Allah baya tauye ladan masu kyautatawa. Idan abubuwa ne na lada da ka saba yi, musamman a cikin wannan azumi yanda mutane suka saba ayyuka na lada, to Allah ya ce Allah baya tauye ladan masu kyautatawa. Da ka saba azumi kana itikafi, bana baka samu dama ba, Allah ba zai tauye maka ladarka ba, inda bana azumin nan babu wannan uzuri da kayi itikafi, to Allah zai baka itikafi, ladan itikafi duk da baka yi ba. Baka samu zuwa sallar tahajjud cikin mutane ba, duk da cewa sallar tahajjud cikin mutane sunna ce mai kyau, kuma tana da lada fiye da wanda mutum ya yi shi kadai. Haka sallar tarawihi, baka samu dama ba, saboda uzuri ne ya hana ka. To wannan ladar Allah ba zai tauye maka ita ba, saboda baraka yi baɗi ma, in Allah ya sa da ranka zaka yi, to bana don baka samu damar yi ba, Allah ba zai sa wurin ya zama maka blank ba, Allah zai cike maka saboda inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ka saba tafiya umra baka samu dama ba, Allah zai baka wannan lada. Ka saba yin abubuwa da yawa na alkhairi kamar sallar jam'i kowace ba ta wuce ka, amma a garuruwan da ba a samu damar fita ba, ko sallar juma'a baka samu dama ba, ballantana ma sallar idi da ita bata ma kai sallar juma'a ba, wanda ita sunna ce mai karfi cikin maganar jumhurin malamai, baka samu damar yin ta ba, amma a kowace shekara ka samu damar yi in kana da lafiya da dama. To kamar yadda in baka da lafiya Allah zai baka lada, waɗansu sun je kai kana kwance a garinka an baka lada, haka yanzu ma da kake zaune a gida baka samu dama ba saboda hukumomi sun hana, kai kuma kana jin tsoron ko dai wato karka saba wa hukuma, ko kana jin tsoron kamuwa da wannan cuta, sai ka hakura ka zauna a gida. To kai ma inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah baya tauye ladan masu kyautatawa. Kyautatawarka ta baya tana nan a wurin Allah bai manta ta ba, za a rubuta maka a matsayin kyautatawarka ta bana. Haka wanda zaka yi baki in an samu lafiya, za a rubuta maka ita tun a bana a matsayin inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah baya tauye ladar masu kyautatawa. Allah ka sa mu cikin masu kyautatawa, ka gafarta mana kurakuran mu. Gobe in Allah ya da zamu karanta abin da yake na karshe na darusan wannan sura ta suratu Hud alaihi salam, abin da yanzu muka yi na yau ya zama daidai, Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.